إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحديث حديث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. أجي قبل كراتمنا ونم مكرنتا من البركة مكرنتا ابن تيمية يومنا رانا إن شاء بقوي قواتن ربي الأول حجرة دبو ديا دري هدو دا أربعين دا ديا وان دي دي دران شا هدو غواتن شا ديا دبو بي دبو ما شا ترى ميدا ديا كراتوما أيو بانغاران مصطلح الحديث ني وان دمنا كراتو چكين لتاف منظومة البيقونية والله فرشوه مالمي عمر بن محمد بن الفتوح البيقوني الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى وان دي إذن أن الله ذا متاش بيتي ناعشرن دشدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعد ألفاظ الرواة اتصلت دواكي هكا ذاك كرنتاشي وندونا شيل ذي كي مزوعة كسو نحديثي نعشرن دا شدة أتتنونا منظومة ونظام سامو حديثي المدرج ونمالج والمدرجات وانا واو ان كوتا زمو واو الأطف تي كوتا زمو استئنافية. المدرجات جمع نينا مدرج المدرج في الحديث يتي مدرج أحديثي شيني ما أتت شيني أبند يزو من بعد الفاظ الرواة دغ وني ساشي ان لفظ زمر ويتا حديثي اتصلت سنن اكا سادد ايتا wannan magana ma'ana wata kalma ko wata jumla wadda tazo daga wani sashi na lafuz zamar ويتa hadisin sannan aka sadar da ita a cikin hadisin ma'ana idan an shigar da wata kalma ko wata jumla a cikin hadisi wadda bata cikin hadisin to wannan hadisin ana kiran shi al-mudraju jam'in sa al-mudrajat. To lafazin al-mudraju a lugar larabci shine ash-shay'ul mudkhalu ala ghairihi, abinda aka shigar da shi a cikin wanin sa, ka dauki wani abu a shigar da shi cikin wanin sa, wannan a lugar kenan. Ta istilahi kuma mudraj iri biyu ne, akwai mudrajun fil matn akwai mudrajun fil sanad. Akwai mudraj a cikin matanin hadisi akwai mudraj a cikin isnadin hadisi. Mudraj a cikin matani shine ma adkhalahu ahadur ruwati fil hadisi biduni bayan, shine abinda wani daga cikin marwaita ya shigar da shi cikin hadisi, ya shigar da abinda wani daga cikin marwaita ya shigar na kalma ko jumla a cikin hadisi ba tare da yayi bayanin cewa ba daga hadisin take ba, ya shigar da ita ba tare da bayani ba. To wannan shi yasa aka kira shi da suna mudrajan, saboda ya shigar da wata kalma ko wata jumla a cikin hadisi wanda ba ta cikin hadisin asali. Kenan sai mun fahimci cewa shi mudraj baya daga cikin maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai dai magana ce ta marwaita ko marwaicin hadisin. Kuma wani lokacin marwaicin hadisin yakan shigar da kalma ko jumla a cikin hadisi ko dai dan ya fassara wata kalma ko yayi sharhin wata ma'anar wata kalma ko kuma wani sababi daga cikin irin wa'innan sabubba, kamar wani istinbadi da yayi karkashin hadisin, yanzu yana da wata fa'inta, ya fa'inci wani abu karkashin hadisin, to sai ya shigar da wannan fa'intar tashi a cikin hadisin, kuma ba tare da yayi bayanin cewa ba ta cikin asalin hadisin ba, to hadisin ya zama mudraj. A takaice yanzu mun gane wannan ko? To shi idraji wani lokaci yakan kasance a farkon hadisi, wani lokaci yakan kasance a tsakiyar hadisi, wani lokacin kuma yakan kasance a ƙarshen hadisi. Idraji a farkon hadisi ba a yawan samunsa, ba a samunsa da yawa, kamar yadda Ibn Hajar ya faɗa yake cewa watakila hadisi ɗaya ne ma kawai aka samu, wanda za mu ambace shi nan kaɗan, wanda aka samu idraji ya zo a farkonsa. Shi yasa ba a samun idraji da yawa a farkon hadisi. To haka kuma a tsakiyar hadisi ana samu, amma shi ma ba ya da yawa sosai. Ana samu a tsakiyar hadisi amma ba ya da yawa. An fi samun idraji a ƙarshen hadisi. Idan rawi ya kawo hadisi ya zo ƙarshe, to sai ya zo da wani bayani, sai ya haɗa shi da hadisin kuma ba tare da ya yi bayani ba, ba tare da ya bayyana cewa wannan abin da ya ƙara baya cikin hadisin ba. To an fi samunsa a ƙarshen hadisi. To misalin idraji a farkon hadisi, wanda Ibn Hajar ma yake cewa watakila ma shi kaɗai ne wanda aka samu, shine hadisin Abu Huraira, Allah ya ƙara masa yarda, wanda hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin Kitabul Wudu, babu ghusulil aqab. Muslim ma ya fitar da shi a cikin Kitabut Tahara, babu wujubi ghusulir rijlaini. To hadisin ga yanda yake, Abu Huraira yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Shi Abu Huraira yake asbighul wudu'a wailun lil aqabi minan nar. Ku cika arwala, ku malala arwala, kuma bane ya tabbata ga wasu digadige daga azabar wuta. To abinda yake marfu'i zuwa ga annabi a cikin wannan hadisin shine wailun lil aqabi minan nar, bane ya tabbata daga wa'insu digadigai daga wuta, bane ya tabbata akan wasu digadigai daga azabar wuta. Amma lafazin ko jumlar asbighul wudu'a, wannan daga maganar Abu Huraira ne, ba daga maganar manzon Allah bane. To amma idan ka zo kana karanta hadisin, idan mai karatu yazo yana karanta hadisin, zai yi tsammanin cewa duka maganar manzon Allah ce, dan ba wata alama da ta bambance ta nuna cewa ba maganar manzon Allah bace. Shi Abu Huraira bai bayyana ba. To wannan kaga an samu idraji amma a ina, a farkon hadisi, wanda kuma wannan nadir ne, bai yawan faruwa. To misalin idraji shi kuma a tsakiyar hadisi, akwai hadisin Imam Adh-Dhuhri daga nana Aisha, hadisin kayfiyatu bada'il wahyi, hadisi da yazo akan kayfiyar yanda aka fara saukarwa manzon Allah wahyi. Hadisin yana cikin Bukhari, Kitabu bada'il wahyi, babu kaifa kana bada'il wahyi. Muslim ma ya kawo shi a cikin Kitabul Iman, babu bada'il wahyi. Haka hadisi ne wanda yake muttafaqun alayh. Hadisin yake cewa Aisha take cewa kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yatahannasu fi ghari Hira. Annabi ya kasance yana yin ibada, ya dauki guzuri ya shiga cikin kogon Hira yana ibada. Da Zuhri yazo nan sai ya ce wattahannusu ta'abbud. Abinda ake nufi da tahannus shine at-ta'abbud, ibada, at-ta'abbud al-layali zawatul adad. Mutum yazo yayi wata ibada ta wasu kwanakai kididdigaggu wanda aka iyakance. To ita Aisha bata fassara ba, kawai tazo tace ya tahannasu fi ghari Hira al-layali zawatul adad, yana yin wato tahannus a cikin ghari Hira. To da Zuhri yazo sai ya fassara mai ake nufi da tahannus din, yace shine, yace at-tahannus at-ta'abbud, sai ya fassara shi da me ibada shine ta'abbud. To idan mutum yaji wannan hadisin ka karance shi daga farko zuwa ƙarshe, in ba an gaya maka ba, zaka yi tsammanin cewa wannan tafsirin daga nana Aisha ne, cewa at-tahannusu at-ta'abbud, sai ka yi tsammanin cewa daga nana Aisha ne, baka tsammanin cewa Zuhri ne ya shigar da shi. Amma abinda ya afku wannan jumla ko wannan tafsiri na Zuhri ne, Zuhri ne ya shigar da shi, kenan hadisin ya zama mudrajun, saboda ya shigar da wannan jumla ba tare da yayi bayani ba, amma ya shigar da shi ne da wace manufa, da manufar tafsiri, dan ya fassara kalmar wato ya tahannasu din nan da Aisha tace. To tafsiri anan ba makawa ma, akwai bukatar tafsiri, akwai bukatar a fassara mana kalmar tahannus me take nufi anan, domin asalin kalmar al-hinsu a larabci shine al-ism, zunubi. Asalin kalmar shine zunubi, kamar da Allah ta'ala yace wa kanu yusurruna ala al-hinthil azim, kuma sun kasance suna dogewa akan zunubi mai girma, daga al-hins shine mai zunubi. To idan ba a bayyana ma'anar at-tahannus anan ba, to abin zai rikicewa mai karatu ya kalli ya kalmar zunubi za ta zo anan. Ya za a ce annabi ya tahannasu, ya tahannasu, kamar an jingina masa aikata mai zunubi. Sai dai abinda annabi yake yi ibada ne, ita kuma ibada abinda aka sani kawar da zunubi take, ba ita ce zunubin ba. To amma me yasa sai Aisha ta ambaci wannan? Suka ce min babi tasmiyati shay'i bidaddihi ne, wato babi ne na ambaton abu da kishiyarsa, a ambaci abu da kishiyarsa. Suna da wannan salo din Larabawa, shi ta da zuhuri yazo dan kar mutun ya rude, to sai ya fassara yace at-tahannus shine at-ta'abbud, abinda ake nufi da tahannus anan shine ibada. To kaga wannan idraji ne amma a tsakiyar hadisi, da ya fassara kuma sai ya ci gaba da koro hadisin har zuwa ƙarshen sa. To kaga wannan an samu idraji a tsakiyar hadisi, wanda shi ma baya yawan faruwa sosai. To sai misalin idraji a ƙarshen hadisi wanda shine yafi yawan afkuwa, shi ma misalin sa akwai hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yarda, da hadisin Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabul wudu', babu fadlul wudu'. Sannan Muslim ya fitar da shi a cikin kitabut tahara, babu istihbabi italatul ghurra wat tahjil. Wanda Abu Huraira yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi yace inna ummati yud'auna yawm alqiyamati ghurran muhajjilina min asr alwudu'. Yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Annabi yace lalle al'umma ta za a tashe su, za a kirawo su, za a kiraye su a ranar alkiyama ghurran da faran fuska, muhajjalina da fararen hannaye da kafafuwa, min atharul wudu, saboda mai tasirin arwalla, gurabin arwalla, inda suke wankewa in suna arwalla. To nan sai Abu Huraira ya fa'inci, tunda ko haka ne kenan kana iya tsawaita wurin wankewar dan wurin yayi haske da yawa. To sai yace faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Duk wanda ya samu damar ya tsawaita wurin wankewar fuskarsa da hannayensa da kafafuwansa, to ya aikata. To idan ka zo ka karanta hadisin, za ka yi zaton cewa wannan ƙarin daga manzon Allah ne, haka za ka yi zato, tunda ba wani abin da zai yi nuna maka ba daga manzon Allah ba ne ba. Amma abin da ya abku wannan jumla ta ƙarshe ba maganar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallam, magana ce ta Abu Huraira wanda ya shigar da ita a cikin hadisin. Iya maganar manzo Allah inda ta tsaya shine inna ummati yud'auna yawmal qiyama ghurran muhajjilina min asr alwudu, iya nan maganar manzo Allah ta tsaya. Abu Huraira da ya fa'inci, to akwai kenan kana iya tsawaitawa dan ka zo ranar kiyama hasken da yawa. To sai yazo da ƙarin faman istata'a minkum an yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al. Wannan fikihun sa ne shi Abu Huraira, amma matsalar sai bai bambance ba, bai bayyana cewa ba daga manzon Allah wannan maganar ta zo ba. Shi yasa shi a fikihun sa kuma haka yake yin aiki, shi haka yake arwalla. In yazo arwalla wankewa yake har wuyansa, in yazo wanke fuska sai ya hada hadda wani bangare na kansa, sannan ya hada wani bangare na wuyansa. In yazo wanke hannu sai ya hada damtsan hannunsa har nan zuwa kusan kafada. Ya zo wanke kafafuwa sai ya wanke haccen ƙorinsa. Amma da ya san sauran sahabbai ba su da wannan fa'intar, a ɓoye yake yi, baya yi a gaban mutane. Sai da wani almajirinsa ya gani, shi bai san yana ganinsa ba, yana ta wankewa sai ya gani, sai almajirin ya tambaye shi, to dan tsako ashe kana gani na? To sai ya gaya mashi hadisin, ki ai gashi. To da ya faɗi hadisin bai bayyana cewa faman istata'a minkum an yutila ghurratahu zuwa ƙarshe ba, ba maganar manzo Allah bane ba. To sai aka fahimci kamar maganar manzo Allah, shi yasa wasu ma suka mustahabbantar, suka ce mustahabbi ne mutum ya zo wanki yayi ƙara, tunda ya zo a hadisin. Amma daga baya mutane sai suka gano cewa wannan ƙarin ba daga annabi bane, dan hadisin ya zo ta wasu ruwayoyi daban wanda ba na Abu Huraira ba, kuma ba tare da sun zo da wannan ƙarin ba. Dan haka sai ya nuna cewa kenan ba haka sauran sahabbai suka fahimta ba, wannan fahimtar Abu Huraira ce. To sai aka gano wannan kenan idraji ne daga Abu Huraira, ƙari ne daga gare shi. Shi yasa da yawa daga cikin jumhurin malamai sun tafi akan cewa in ka zo arwalla ka tsaya iya inda shari'a ta ce ko inda aka sani kar mutun ya wuce kar mutun ya wuce wasu sun mustahabbantar wasu kuma sun karhanta wasu sun karhanta ibn al-qayyim da yazo a cikin nuniya yake cewa wa abu hurairata qala dhalika min kaysihi faghada yumayyizuhu ulul urfani yace abu huraira ya fadi wannan maganar ne daga fiqhunsa fiqhunsa ne yace sai waye gari ma abuta sani ma abuta ilimin hadisi sai suka tantance ce wannan ga iya maganar manzo Allah nan wannan ta abu huraira ce inji ibn al-qayyim a cikin nuniya to wannan shine misalai akan idraji a cikin matani to akwai kuma idraji a cikin sanadi a cikin isnadi to idraji a cikin isnadi yana da kashe-kashe da yawa wanda lokaci ba zai ba mu yi ta ambato su ba wanda malamai sun ambace shi a cikin al-mutawwalat inda ake tsawaita bayani game da ilimin hadisi amma misali guda daya da zan buga misali da shi shine kamar misali yana daga cikin misalin idraji a cikin isnadi shine mutum ya dauko wani hadisi ya cakuɗa shi da wani hadisi sannan ya maka musu sanadi guda an gane a samu hadisi biyu iri daya amma wannan da isnadin sa daban wannan da isnadin sa daban sai ka dauko wasu kalmomin da suke cikin wancan hadisin sai ka sa cikin wannan hadisin kuma sai ka koro su da isnadi guda an gane alhali kalmomin da suka zo isnadin su daban amma ka cire isnadin ka koro isnadi guda to wannan malamai suna sa shi cikin idraji a cikin isnadi misalin sa akwai hadisin Sa'id bin Abi Maryam daga Malik daga Zuhuri daga Anas dan Malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa la tabaghadu wa la tahasadu wa la tanafasu alhadis to a cikin hadisin fadin sa da yake wa la tanafasu wannan ya zo ne a wani hadisi daban shi ma dai daga Imam Malik daga Abi Zinad daga Al-A'raj daga Abi Huraira daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam farkon hadisin ya fara da iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabu alhadis wa la tajassasu wa la tahassasu wa la tanafasu alhadis to Abi Maryam da yazo sai ya dauko kalmar wa la tanafasu daga cikin isnadin da ya samu daga Malik daga Zuhuri daga Anas daga manzon Allah sai shigar da shi cikin hadisin da isnadin sa daga shi din ne Abi Maryam daga Malik daga Abi Zinad daga Al-A'raj daga Abi Huraira sai shigar da shi a cikin isnadin sai koro wannan isnadin na karshe sai zama bai kawo wancin isnadin ba kun fahimta sai ya mayar da su kamar hadisi ɗaya ne alhali kuma ya shigo da wata jumla wanda ya dauko ta daga wani hadisi to wannan duka malamai suka ce to kaga wannan wahami ne daga gare shi domin wannan kalmar bata zo a wannan isnadin da wannan hadisin ya zo wannan kalmar ta zo ne a isnadin hadisi kaza na Zuhuri daga Anas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane to wannan shine kamar misali guda daya akan idraji a cikin isnadi misalan sa suna nan da yawa to yaya malamai suke gane cewa akwai idraji a cikin wannan hadisin malamai suka ce ana gane idraji a cikin hadisi ta hanyar al'amura kamar haka al'amari na farko ta hanyar nassi a samu wani nassi ya zo ta wata hanya daban wadda ba wannan ba sai ya bayyana cewa waccan hanyar da ta zo da waccan karin akwai idraji a ciki kenan kun gane ya zama hadisin ya zo a samu wani nassi ya zo doko ya koro wata hanya ta hadisin wanda hadisin ya zo daga annabi ko wasu hanyoyi da yawa wanda duka ba wannan karin a ciki to in an kalla sai a gano kenan wannan karin daga wannan marwayacin ne to daga ruwayoyi duka sun zo ba tare da an samu wannan karin ba to wannan yana nuna ana gano idraji ta wannan hanyar nabi kuma ana ganowa ta hanyar kasancewar ba zai yi wannan maganar a ce manzon Allah ne ya faɗe ta ba a ce maganar akwai maganar da magana irin ta annabta ta daban take ana gane ta to sai a ga wani yayi wata magana wadda ta sabawa wani ka'idar larabci ya zama dai ba wani abin nan dandano an gane na fasaha annabta a ciki kuma sai ta zo da kuskure ya zama akwai kuskure a cikin jumlar ko kalmar ko kuma dai wata karina da za ta nuna tabbas wannan maganar ba manzo Allah ya faɗe ta ba, to sai a gane cewa nan akwai idraji, lalle an shigar da wata magana anan ko wata jumla wadda ba ta cikin asalin hadisi, saboda ba zai yiwu ba a ce annabi ne ya ce kaza, ba zai yiwu ba. Ka san akwai wata magana da ko da ba ma annabi ba ko malamin a zo a ce maka ai malam wane ya ce kaza, sai ka ce ban yarda ba, ba tare da ka ji ba, ba tare da ka san ya faɗa ko bai faɗa ba, tana yiwa ko bata yiwa, sai a zo a ce maka malam wane ya ce kaza, kai da kai kana ji sai ka ce ba haka bane, ba bai faɗa ba. Akwai wani dan bid'a a can wajajenmu wanda muna da takaddama da shi sosai da rudud da muke yi tsakaninmu da shi, sai wani daga cikin ya ahlus sunna sai ya zo yake ya gaya min cewa jiya wani ya yi wa'azi ya ce kaza, ina ji sai nace ba haka ya faɗa ba, dan bid'a ne yan mahdu, amma ina ji sai nace ba haka ya faɗa ba, baka dai ji da kyau ba, a mallam ni ina wurin, nace a'a bai faɗi haka ba, saboda ina da dalilan da yasa nace bai faɗi haka, kai tsaye ne mishi in kani, kuma ana nemo kasa din ashe wani yaro ya dauki wazo, ana nemo wazan aka zo maka saurara daga farko zuwa ƙarshe, sai shi kansa sai ce eh daidai nan ne, nace ashe ba haka bane, gashi nace ni na san ba zai faɗi haka ba. To haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga min babu aula, in a cikin tsakaninmu ma mutun zai faɗi za a zo a ce wani ya ce kaza kai inkari, to min babu aula, to sai aga wata magana ta zo a hadisi sai aga bata kamata da maganar annabi ba, daka sai a ce to wannan magana ba ta annabi ba ce, idraji ne, kun gane. Sannan akwai ana ganowa ta hanyar a samu wani bijimin malami wanda ake kiran su huffaz al-huffaz, wanda suka tumbatsa ilimin hadisi, ya fito ya harhada hanyoyin hadisi, ya duba ya karanta ya bincika ya gano idraji, sai ya bayyana cewa wannan hadisin akwai idraji a ciki, wannan ma ana karbar wannan duba da dalilan da ya kawo, saboda ya bi hanyoyin hadisin ya harhada ya gangama da yake aikin su ne, kamar kai ne makanikan mota ka san da inda zaka buda nan ka ta tashi ko ta abunna, to su ma haka ne kanikawan hadisi ne, haka sai su gano a cikin wannan hadisin akwai idraji, kuma yana faɗa ya kawo dalilai sauran malamai sai ka ga sun sallama, to ana samun idraji ta wannan hanyar. Ana kuma samun idraji ta hanyar wato yazo a wani hadisi mafsulan, nan yazo a hade nan sai yazo kuma a wani hadisi an rabe, wannan hadisin yazo ba tare da bayani ba, amma nan kuma mai riwayar hadisin da kanshi yayi bayani cewa wannan jumlar kaharata ne ba ta cikin hadisi, to kaga waccan sai tafsir kenan, nan ma haka ne tunda nan ma yazo da karin ba tare da bayani ba, to wancan bayanin ya isar nan sai mu gane duka dai karin ne, ko anan da dai bai bayani ba duka zamu dauke shi a matsayin wannan karin idraji. To akwai hanyoyi da yawa da malamai suke bi da yake aikin su ne su gano wannan hadisin akwai idraji a cikin sa. To me hukuncin idraji a cikin hadisi? Abinda malamai suke cewa idan idrajin ya canza ma'anar hadisin to baya halatta a yi shi sai da bayani, in har zai canza ma'anar hadisin to baya halatta a yi shi sai da bayani, in kuma an yi shi ba tare da bayani ba to sai ya kawo mu hadisin illa, ya kawo mu hadisin rauni, saboda kamar ka jingina wa mutum magana ne ba tare da ya faɗa ba, tunda ka koro magana wani qala rasulullahi, to sai kana cikin bayanin magana manzo Allah sai ka shigar da taka kuma baka yi bayani ba, to kamar ka jingina masa abin da ba shi ya faɗa ba, ko to wannan zai raunana wannan hadisin naka, ya kawo masa matsala, ya kawo mu hadisin matsala. Amma in an samu hadisin yazo ta wasu rawi daban inda ba wannan karin, sai a cire iya inda karin yazo, sai a yi aiki da wancan inda babu karin a ciki. Amma idan idrajin yazo ne dan ya fassara wata jumla ko ya fassara wata kalma a cikin hadisin, to wannan shi ba laifi, idan har ba a samu cin karo ba tsakanin karin da hadisin kuma bai canza ma'anar hadisin ba, kawai an kawo wannan idrajin ne, an zo da wannan karin ne dan ayi tafsirin wata kalma ko a haskaka bayani ko ma'anonin wasu kalmomi da suka zo a hadisin, to wannan ba laifi, kamar yadda Imam Az-Zuhri yayi ko ya fassara at-tahannus shine at-ta'abbud, ya fassara shi da at-ta'abbud, kaga wannan ai ba wani cin karo kuma ba wani canjin ma'ana da hadisin ya samu, inma dai ya samu ƙarin bayani ne da fashin baki akan wata kalma wadda za ta iya rikicewa mai sauraro. To a wurin ba laifi, a irin wannan halin ba laifi, ba wani matsala akan wannan, ba laifi kuma hadisin bai da matsala. To wannan shine maganganun da malamai suka yi akan hukuncin idraji. To idan idraji ya bayyana, to bai zama hujja. Idan idraji ya bayyana a cikin hadisi, to bai zama hujja, saboda ba maganar manzon Allah bane. Tunda ko ba maganar manzon Allah bane bai zama hujja, ko da ko sahabi ne ya shigar da magana, sai dai wannan ƙarin ya zama qaulus sahabi ne, ƙarin maganar sahabi kuma mun faɗi hukuncin ta a baya. Aka ana aiki da maganar sahabi da sharuɗa, idan sahabin yana daga cikin fuqaha'us sahaba, manya-manyan sahabbai wanda suka zauna gaban manzon Allah suka kankwaɗi ilimi ɗaya kenan. Nabi kuma ya zama abin da ya faɗa bai saba wa nassi ba, ya saba wa nassin alqur'ani ko hadisi, ba cin karo da nassi. Na uku, ya zama wani sahabi dan uwansa bai saba masa ba, wani sahabi dan uwansa bai saba masa ba. Amma in an samu wani sahabi ya saba masa, to nan kowa za a kalli mai dalilinka, sai a duba gana wanda ya fi ƙarfin dalili. Amma in an samu ba wanda ya saba masa, ya faɗi magana bata ci karo da nasi ba, kuma yana daga cikin fuqaha'us sahaba, musan cewa bayan wafatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai duka sun warwatsu, akwai kuma wanda gani ɗaya kawai yawa manzon Allah, daga nan ya zama sahabi, shi bai taɓa ganin annabi ba sai ran nan, yana ƙauyensu yana garinsu. Wata gida ma lokacin ne ya musulunta, sabon musulunta ne, ya zo aikin haji a hajjatul wada, ya hango manzon Allah gaya tun yana hudu ba, daga nan ya zama sahabi, ya tafi kuma a matsayin sunansa sahabi. Da aka kaga wannan, idan ya zauna zai karantar, za a iya samun kurakurai, tunda bai zauna ya yi karatu gaban annabi sallallahu alaihi wasallam. To shi wannan maganarsa ba ta zama hujja. Amma sahabbai wanda suka zauna a gaban annabi, irin su Ibn Mas'ud, irin su Abu Huraira, wanda su sun zauna tsawon wani ɗan lokaci a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, irin su Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Usman Ali, da suka lazumci annabi suna tare da shi, Ibn Abbas, Anas dan Malik. Aga wannan in suka faɗi magana ire-irensu, tana zama hujja in bata sabawa maganar shi manzon Allah ba, bata sabawa maganar Allah ba, sannan kuma ba a samu wani sahabi ya saba ma wannan maganar. To wannan kenan. Don haka idan aka samu idraji a cikin hadisin, idrajin bai zama hujja, saboda ba maganar annabi bane, maganar annabi ita ce hujja. Don haka sai ya ce والمدرجات في الحديث ما اتت من بعد الفاظ الروات اتصلت فدان سدي يجي ما اتت من بعد الفاظ الروات شيني كلمه ده تزو كو وني قارن ده يزو daga wani sashi na lafuzzan marwaita ittasalat kalmar ittasalat jumla ce haliya daga fa'ilin atat ma'ananta wato atat muttasila fi alhadith biduni bayan wadda tazo aka sadar da ita a cikin hadisin ba tare da bayani ba. Duk wata kalma ko wani bayani ko wani jumla da ya zo a cikin hadisi sai aka shigar da shi cikin hadisi ba tare da bayani ba, to hadisin ya zama mai, ya zama mudraju, sunansa kenan, al-mudraju sunan hadisin kenan. Mun kuma riga mun ji hukuncin sa. To wannan baitin idan muka shiga ba za mu kai shi ƙarshe ba, saboda shi ma yana buƙatar bayani aral aqalla na irin tsawon bayanin da muka yi a baya, wanda kuma ba za mu samu lokacin da za mu yi wannan bayanin ba. Idan muka shiga ciki za mu fara shi kuma karatun wa'innan baitattukan, ba abin a yi rabi ba ne a ce kuma rabi sai an dawo. Akwai buƙatar in an faro bayani a kan baiti a zo har ƙarshe, don mutum ya ji cikakken bayani a kai. Da haka yana ɗan buƙatar shi ma bayani mai ɗan tsawo kenan, dole za mu tsayar da karatun daga nan. Idan muka zo, tunda kalmomin na hadisai na gaba ba su da dogon sharhi, amma za mu rika hada koda baiti bibi ne har mu samu mu kai ƙarshe, mu kusa kai ƙarshen abun nan. Dan duka baiti 34 ne, yanzu muna mun yi 36 kenan, abin da ya rage bai da yawa, 26 mun yi 26 kenan. Mu tsaya daga nan insha Allah, sai mun zo sai mu ci gaba. Subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله. نعم الدعاء عندي يا تكك عيدو دين مكامبت.